وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يو إشيرين دا شدا أكنيكو أمبان يكو سكوري با إشيرين دا شدا ga watan Rajab shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 15 ga watan 1 shekara 2026 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikmatun min tarikh واللفر الشيخ عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله تعالى idan ba manta ba yan uwa har yanzu muna karatu ne a cikin mabahaf na biyar wannan dogon mabahafi da muke ta bayani akan sa wanda malam ke mana bayani game da tuhumatuhume da zarge-zarge da waɗancan 'yan tawaye suke wa sayyidina Uthman ibn Affan Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda wanda sakamako ko ƙarƙashin waɗannan tuhumatuhume da zarge-zarge yayi sanadiyyar salwantar rai na sayyidina Uthman Allah ya ƙara masa yarda mala ya kawo mana abubuwa kamar guda 13 da suka lissafa waɗanda suke gani cewa su ne abubuwan da ya mto lallai tila sayyidina Uthman ya sauka daga kan khalifanci ya ba wanda suke so ko wanda suke gani ya dace a sa a lokacin to mallam yana bin sa ɗaya bayan ɗaya yana warware mana abubuwan kusan mun karanta abubuwa guda 12 guda ɗaya rage mana na 13 shi zamu tashi a sa مالتي المأخذ الثالث عشرة تهما تقوم شاؤكو دقتكين تهما ميدسك وسيدنا عثمان ألا كارم سيردا شيني رد الحكم وقد نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم دقتكين أبنك تهما سيدنا عثمان ألا كارم سيردا سكتي سيدنا عثمان يا داود الحكم شيني ماهي بن سمروان ابن الحكم suka ce sayyidina Uthman ya dawo da shi garin Madina wa qannafahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kore shi da kansa dan me annabi sallallahu alaihi wa sallam zai kore mutun daga garin Madina yace kada ya ƙara dawowa kai sayyidina Uthman ka je ka dauko shi ka dawo da shi suka ce wannan ba karaman laifi bane bai kamata a yafe shi ba مالتي وهذه الفرية يرد عليها من ثلاثة أوجه وانا انكيري كيري اتتي الفرية يا مريم لقد جئت شيئا فريا شين الفرية كيري كيري كوك آجي مالتي وانا انكيري كيري كوك أريا لسك يرد عليها زا أي رد انت من ثلاثة أوجه تفسكوكي بداؤك أولا fuska ta farko annaha lam tathbut wa la tu'rafu bi sanadin sahih malace wannan issa da suke kawowa cewa sayyidina Uthman ya dawo da al-hakam zuwa garin Madina bayan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kore shi malace kwata kwata ma bai inganta ba ba a samu ruwaya da isnadi ingantacce da take nuni ga haka ba kaga tun daga nan ma labarin ya lalace abinda ke tabbatar da ruwaya shine a samu ruwaya da isnadin kuma da yake ingantacce ko to babu isnadi ingantacce da ya tabbata wanda yake nuni cewa akwai wani labari da ya taba faruwa cewa annabi ya kori al-hakam sannan sayyidina Uthman ya dawo da shi babu wannan kwata kwata saniyan fuska ta biyu da za a yi musu raddi mala yace al-hakamu kamin muslimat al-fath shi al-hakam ya kasance daga cikin musulman da suka musulunta a lokacin fatu makka wa kana min at-tulaqa ya kasance daga cikin at-tulaqa. At-tulaqa sune musulmin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ko kuma waɗanda suka musulunta annan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yawmul fathi, yawmul fathi makka kenan, lokacin da aka bude makka. Kun san lokacin da aka bude makka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara ƙurayshawa da yawa a wani gurbi, ya ce musu, me kuke tsammani zan muku, ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum, me kuke tsammani yanzu gashi nan Allah maɗaukakin sarki ya bani dama akan ku, me kuke tsammani zan muku. Annabi da ya tuno musu da abubuwa, ko kuka kore ni ko kuka yi min kaza, yanzu gashi nan Allah maɗaukakin sarki ya bani dama akan ku, me kuke tsammani zan muku. So da kaskar ce, ya rasulullah, kai ai dan uwa ne kuma dan uwa ne mai girma. Annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi, ce izhabu wa antum mutlaqa, ku je dukkanin ku an sake ku an rabu da ku, ba a neman komai a tattare da ku. To wannan suna na at-tulaqa shine ya bi su. To yana ɗaya daga cikin musulmin da suka musulunta a wannan abin da ya faru na fatuhu makka. Wa at-tulaqa'u maskanuhum makka, malaka su kuma tulaka gidajen su guraren zaman su shine garin makka. Walam ya'ishu fil madina, kwata kwata ma basu zama garin madina ba, saboda su a garin makka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya same su, suka musulunta a garin makka, annabi kuma ya dawo garin madina basu a garin makka. Kaga yan asalin ina ne kenan, yan asalin garin makka ne. Fa kaifa yamfihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam min al madinata, to ta ya za a yi annabi ya kori mutum daga garin da baya nan? Shi al-hakam na ɗaya daga cikin waɗanda suka rayu a garin makka, yana ɗaya daga cikin at-tulaqa. Annabi ya same shi a garin makka ne, kuma ya tafi ya bar shi a garin makka. To ta ya aka yi annabi ya biyo shi garin makka kuma ya kori shi daga madina? Kaga wannan wani gwarinci ne da babu shi, ko? Saboda haka annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi bai kore shi ba. Wa huwa laysa min ahli aslan, asali ma baya daga cikin mutanen madina, ballantana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shi daga garin madina. Salisan, abu na uku, annafiyul ma'lumu fi shari'atina, mala yace kora a ce an kori mutum daga gari wanda yake sananne a shari'ar mu ta musulunci, aqsahu sanatun, mafi yawansa mafi tsayinsa shine a kori mutum shekara guda. An samu wannan ne lizzani ghairil muhsan, ga mazinacin da ba katangagge ba, mazinacin da ba mai aure ba. Wannan shine aka samu a da, yadda al'amari yake shine tunda babu irin waɗannan abin da ake kira kurku, inda za a je a gina katon waje, idan mutum ya laifi a sashi a ce zai shekara ɗaya wata kaza a ciki, babu wannan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa har annabi ya bar duniya, ira da aminci su ara tabbata a gare shi, ba za ka ji an haikaito cewa ga wata birsin ta manzon Allah ba, ira da aminci su ara tabbata a gare shi. Amma akwai hukuncin da ke kama da birsin a yanzu, shine idan mutum ya yi zina ba mai aure ba ne, za a yi masa bulala ɗari, sannan kuma a kore shi daga garinsa shekara guda. Ina fata an fahimta ƴan uwa. Yawwa, za a yi masa bulala ɗari da kuma korar shekara guda daga garinsu. Shi wannan korar shi ne ake kwatanta shi kamar a kama mutum ne a kulle shi a kurkuku. Kaga ina korin mutum ba zai ga ƴaƴansa ba, ba zai ga matansa ba, ba zai ga iyayensa ba, ƴan uwa da abokan arziki duk yayi ban kwana da su, sai wannan shekara ɗayan ta cika, sannan zai dawo garinsu. Haka ne? Kaga daidai yake da mutumin da aka ɗauke shi aka sashi a cikin ina, a cikin birsin. Kaga shi ma duk waɗannan da muka lissafa duk ba zai to zali da su ba, ba zai samu damar ganawa da su ba, saboda yana tsare, sai dai a kai masa ziyara. To da addinin musulunci haka ake yi, saboda haka sai a mi'atu jalda wa taghribu am, shine bulala ɗari da kuma koran mutum shekara guda. To mafi tsayin hukunci da aka samu a shari'ar musulunci a ce an kori mutum zuwa wani lokaci shine shekara ɗaya, gwargwadon mutumin da ya zina a yi masa irin hukuncin da muka ambata. Malai ce, walam yu'lam fi shar'illahi tabaraka wa ta'ala, ba a samu ba ba a san wani abu ba a cikin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala annahu naka nafyan madal hayati, cewa akwai wata kora da za a yi wa mutum tun daga lokacin da aka kore shi ƙarshen rayuwarsa. Allah ya ce ba a taɓa samun wannan ba. Wa ayu dhanbin hadha alladhi yastahiqu bihi al-insanu ay yunfa madal hayati, malai ce to wanne irin mazinibi mutum zai yi, wanne irin gingime mallafi mutum zai yi da zai cancanci a kore shi tsawon rayuwarsa gaba daya, ba shirka yayi ba, ba fita daga addinin musulunci yayi ba. Malai ce fa nafiu uqubatun ta'ziriyatun min al-hakim, ita kora ko shi kora da ake wa mutum, ko kace kullum mutum da ake yi, wata uquba ce ta'ziriya wacce take taladabtarwa, ana wa mutum ne dan aladabtar da shi, min al-hakim daga wanda yake shine jagora ko mai hukunci ko alƙali. Duk wanda kaji an ce an kore shi ko kuma aje a kulle shi a gidan gyaran hali, wannan me yake nunawa? An ce aje a kulle shi ne dan ayi me, dan ayi masa ladabi, ba haka bane? Shi sa idan aka yi masa ladabin, adadin kwanakin da aka yanka masa aka shata masa ya cinye su zai yi me kuma? Zai fito ya ci gaba da rayuwarsa, ba haka al'amarin yake ba? Haka al'amarin yake. Falau faradna anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam, malai ce to inda ma zamu bashi a barzantan akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, nafahu wastamarra manfiyan fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, a bashi annabi ya kore shi duk da abin bai tabbata ba, to amma mu dauka cewa hakan ne, annabin ya kore shi, sannan kuma ya saura a matsayin korarre a rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba daya. Thumma fi khilafati abi bakrin wa umar, sannan ya zamto a matsayin korarre bai dawo garin Madina ba a lokacin sayyidina Abubakar da lokacin sayyidina Umar. Thumma a'adahu Uthman ba'da kam, sannan sai sayyidina Uthman ya dawo da shi ba'da kam, bayan kwanaki ko shekara nawa kenan? Ina fata an fahimta, kaga ka kaddara maka sayyidina Abubakar shekara nawa? Shekara 2 da wani abun ko? Sayyidina Umar ya shekara nawa? 10. Kaga ko iyanin shekara nawa kenan? To banda kuma wacce a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga Allah la kalla shekara 10. Yanzu Allah da irin hukuncin da zaka yi wa mutum da ladabi da ta'ziri wannan bai yi ba? Shekara 10 wani abu yayi. To idan sayyidina Usman da ya dawo shi kuma sai ga ai yanzu iya hukuncin da aka yi wa al-hakam, iya ladabin da za a yi masa, iya horon da za a yi masa, yanzu ya horu, ya lallasi, ya kamata a yi mai a dawo da shi kuma. Ina fata an gane. To yanzu in ya dawo da shi ya yi laifi kenan? Bai yi laifi ba. Wannan idan kaddarna ma, idan muka kaddara cewa ma da gasken ne annabi ya kore shi ba, wanda tun baya kun ji mun yi bayani a cewa kwata-kwata ma abin bai mai ba, bai inganta ba. Yawwa. Malai ce ba'ada aksara min 15 sana, bayan fiye da shekara 15. Aina al-ba'su huna, malai ce to ina laifi anan wajen? Wanne laifi za a iya kama sayyidina Uthman anan cewa ya kori ko kuma ya dawo da hakam bayan annabi ya kori shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi? Malai ce hadha in sahat wa hiya lam tasiha, malai ce wannan fa amma mun dauka ta inganta ne, alhali ma bata inganta ba. Thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qabila shafa'ata Uthmana fi Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarr, sannan sai malam ya dauko wata qabiya wacce idan ka kwatanta ta da ta al-hakam sai kaga ta dace kwarai da gaske. Malam ya ce sannan kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa ya karbi cetan sayyidina Uthman, Allah ya kara masa yarda akan Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarr, wancan sahabi da muke bayanin sa a satattakan da suka gabata. Ai kun tana shi ko? Waye Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarr? Shine sahabin da ya ridda dan uwan sayyidina Uthman din sa, kun gane shi ai ko? Wanda sayyidina Uthman ya kudundunun shi kawo shi wajen manzon Allah ko? Hira da aminci tsara tabbata a gare shi, sai Rasulullah karbe shi, karbi mu baya a sayatu ba, annabi ya shiru din nan. Sayyidina Usman ya kara mai ta ya Rasulullah ai masa alfarma a karbe shi ya tuba ya koma ga Allah ba zai saki ba, annabi ya shiru. sai da ƙarshe annabi ya ce to miƙo hannunka annabi miƙo hannunsa sannan ya bada hannunsa ya masa me ya masa mubaya shine annabi ya ce me yasa lokacin da ne shiru ba ku gama da shi din nan ba ai kun tuno shi ko to wannan sahabi kun ga me yayi wani fi yayi ridda duk laifin da ka sani a duniya kaf ka ga mun laifin da yake sama da laifin kafircewa Allah akwai shi babu shi duk wani laifi da zaka fade shi kowanne iri ne yana kasan laifin shirka ga Allah madaukakin sarki to ba ma shirka ordinary shirka ba a ridda ka san akwai bambanci tsakanin shirka da ridda haka ne mutumin da yake musulmi yanzu musulmi ne sai ya ridda ba ɗaya yake da mutumin da daman kafiri bane kullun zai je coci ya shirka yanzu duk mutumin da yake kirista ne kai ka san duk lokacin da ranar asabar ta je ya shiga coci me yake cewa Allah uku ne wannan me yake yi shirka yake duk da girman shirka ta kado samawati ya tafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu haddan an da'u lirrahmani walada duk da girman shirka ta sa amma wanda yazo yace shi musulmi ne yanzu sai ridda matsalarsa ta fita wannan wanda yake asalinsa musulmi ne dan shi wancan kai tsaye addinin musulunci bai ce ka kashe shi ba ba haka bane addinin musulunci ya tsara maka ma hanyoyin da zaka zauna tare da shi ku zaman lafiya shi wanda yake asalinsa ba musulmi bane ba duk wanda ya ridda fa me yayi hukuncin sa addini yan uwa kisa saboda matsalar ridda to kaga mutumin da ya ridda an kawo manzon Allah shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya karbe shi masa mubaya ya ci gaba da wanzuwa a matsayinsa na musulmi mumini har ya bar duniya yawa addinin musulunci kuma gagarumin aiki to ya ko mutumin da ba ridda ba in ka kaddara shi al-hakam kenan ba ridda ba laifi yayi annabi ya kore shi to wannan dan an dawo da shi kuma laifi an yi laifi kenan in dai za a karbu da ya ridda ya kuma wanda bai ridda ba dan uwa kun fahimci abin to shine abin da sayyidina shine abin da malam yake kokarin gwamawa tsakanin kabiyar sayyidina Uthman da kuma tashi Abdullahi bin Sa'd bin Abi Sirr Allah ya kara masa yarda yace wa kana qadir tadda wa la shakka anna al-hakama lam ya'ti bi jurmin a'zama min hadha malam yace wa kana qadir tadda shi Abdullahi bin Sa'd bin Abi Sirr ridda ma yayi gaba daya ba addinin musulunci wala shakka malai yace babu shakka ko kokwanto annal hakama shi al hakam lam yati bi jurmin bai zakke wa wani laifi ba a azama min hadha wanda yake mafi girma daga wancan laifin na ridda duk laifin da zaka ce al hakam yayi sai dai ka ce kasa yake da ridda bai kai ridda ba balle ya fi ridda malai yace fa kaifa yusamihu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam zalika ko zaka wala yusamihu hadha dan me annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaka ce ya yafe wannan amma ba zai yafe wannan ba idan dai har abubuwan da suke fada da gaske ne abu dai ba miyuwa ba sai malai yace hadhihi hiyal ma'akhiz ala usmana waɗannan abubuwa guda uku waɗanda muka yi bayani tun daga farko na daya har na sha uku malai ce su ne abubuwan da suke tuhumar sayyidina Uthman da su kamar haka to gashi na malai mana wani timetable ko sai ce wa yumkin taqsimuha hasbal jadwalil ati malai ce za mu iya raba waɗannan laifuffuka guda goma sha uku gwargwadon wannan jadawali mai zuwa yadda suke tuhumar sayyidina Uthman ko na laifi za mu iya ɗauka mu sa shi a cikin table ɗin da ya dace da shi ga table ɗin guda kodi sai malam yayi su na farko umurun makzuba al'amura ne da tsantsan ƙarya ce kawai babu shi ba a yi ba kirkira ƴan shi'a suka yi suka tusa a cikin littafan tarihi da wasu ruwayat makzuba batila kamar yadda muke bayani tun a farko an yi haka ne domin a nuna akwai matsala tsakanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka dauki wannan table din na farko zaka ga tuhuma ta biyu tuhuma ta uku tuhuma ta biyar da tuhuma ta goma sha uku an gane yan uwa wannan ka koma kuma duk zaka gansu tunda mun mutu sai abu zamu dawo bayan ko amma dai da tuhuma ta biyu da ta uku da ta biyar da ta sha uku duk in ka kalle su duk ƙarya ne ma'ana abin bai faru ba. Sai na biyu mahasin, daga cikin abubuwan da suke tuma sayyidina Usman akwai abubuwan ma da mahasin ne, nasu abubuwan kyautatawa ne, kamata yan ana bayani akan kyawawan tarihi da abubuwa na alkhairi da sayyidina Usman yayi, sai aka kawo su a wajen, su kuma sai suka dauke sai suka kawo su a matsayin me, a matsayin tuhuma. To shi kuma wannan zaka iya sa tuhuma ta hudu, tuhuma ta takwas da tuhuma ta goma, sai ka kuma ka ƙara muraja'arsu. Da tuhuma ta hudu da takwas da ta goma, waɗannan dukkanin su ma abin yabo ne ga sayyidina Usman. Daga ciki akwai me, jam'ul qur'an ko, zan ba ku misalin guda ɗaya, jam'ul qur'an, tattara alqur'ani, wai shi ma fa abin laifi ne, tattara alqur'ani. Suka ce dan me sayyidina Usman zai kona alqur'anai, dan me zai kona alqur'anai, wannan kamar da muka ambata a baya, ɗaya ne daga cikin abin da malamai suke gani cewa idan sayyidina Usman ba shi da komai na alkhairi sai wannan, to wannan ya cancanci ya samu gafarar Allah madaukakin sarki saboda wannan aikin, saboda wannan aikin ne. Sai na hudu, na uku daga cikin wannan table din da malam yayi shine ijtihadun, zaka iya kallon abin da ya tabbata da gaske ne an yi shi, littattafan tarihi na sunna sun tabbatar da shi, sai dai kuma zaka iya kallon su a matsayin ijtihadi ne. Sayyidina Usman yayi kokari ne wajen fito da wani hukunci, shi kuma ijtihadi ka san yadda yake, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Haka manzon Allah ya faɗa, irada amsi tsara tabbata a gare shi, duk lokacin da wani mai hukunci yayi kokari wajen fito da wani hukunci, hukuncin da babu nassi karara a kansa na alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingatattu, sai fito da hukunci wajen kokarin, sai kokari fito da hukunci wajen kallon wasu abubuwa da suke da alaka da alqur'ani da hadisi, sai ya dace yayi daidai, to za a bashi lada guda biyu, ga ladan daidai ga ladan kokarin da yayi, haka ne. To idan kuma yayi kokarin fito da hukuncin nan sai ya kuskure, a lokacin zai samu lada nawa? Daya. Lada ya kuskure zai samu lada nawa? Daya. Za a bashi ladan kokari, wancan kuma kuskuren da ya Allah ya yafe masa. Ina fata an fahimta. To daga cikin abubuwan da suka kawo a matsayin tuhuma-tuhuma wa sayyidina Usman shine akwai wanda ijtihadi ne. Malai ce daga cikin su akwai lamba ta ɗaya, lamba ta shida, lamba ta bakwai, sha ɗaya da sha biyu. Waɗannan in ka duba duk zaga menene? Da ijtihadi. Da ijtihadi ne min Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Sai na ƙarshe, akhta'un maghmuratun bal maghfura. Malai ce zaka iya ɗaukan na ƙarshe wanda guda ɗaya ne kawai ƙullun ƙull, kuskure ne wanda yake maghmura, wanda kowa zai iya afkawa cikin sa. Kuskure ne yadda ɗan adam yake, Allah madaukakin sarki ya kaddara kowa zai iya samun zamiya da gocewa, eh abinda ba daidai ba. To sayyidina Usman shi ma bai fita daga cikin ɗan adam taka ba, yana ciki. Saboda kuskure ne da sayyidina Usman zai iya afkawa ciki, malai ce bal maghfura, amma kuma kuskure ne da an yi me, an gafarta shi. Daga ciki zan ba ku misali, gudu da aka yi lokacin da aka yaƙi me, lokacin da aka yi wannan yaƙi, yaƙin Uhud, kusan sun tume shi ya gudu yaƙin Uhud ko, yawwa shi ma an Allah madaukakin sarki ya ce yayi me, ya gafarta masa, ba shi kenan ba, kuma ai ba shi kadai bane ko, yawwa bal bar ma in ma shi kadai din ne, menene Allah madaukakin sarki shi kai laifin kuma ya ce ya yafe maka, ba shi kenan ba, dan sai ya riga ya wuce. To da ka yan waɗannan abubuwa guda 13 akwai buƙatar duk ɗalibin ilimi ya ƙara komawa ya bi su da kyau, ya karanta su, ya karanta amsoshin da malam ya bayar, suna da fa'ida ƴan uwa, suna da matuƙar muhimmanci, domin littattafan tarihi cike suke da akazib da abatil da khuza'bilatin, waɗanda suke ɗauke da irin waɗannan labarai na cewa sayyidina Usman yayi kaza yayi kaza, in kai ma abokin karatun tarihi ne, baka da rariyar da ta tace maka abin da yake daidai da wanda ba daidai ba, to zaka yi tincin kawo da irin waɗannan abubuwa. To nan alhamdulillah malam ya maka kokari, ya tace maka abin da yake mai kyau da mara kyau, ya tace maka kwayar, ya fitan maka da tsakuwar gefe, ina fata an fahimta to in ka karanta ka ƙara musu zai ma amfani insha Allah ta'ala to sai gaba ta ƙarshe daga cikin tarihin sayyidina Uthman malai ce al mabhasu sadis maqtal Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yadda aka kashe sayyidina Uthman dan Affan Allah ƙara masa yarda to bayan duk abin da ya faru ya faru yanzu kuma sai yadda suka bi suka kashe shi مالتي بعد أن أثيرت هذه الأمور على عثمان خرج أناس من أهل البصرة مالتي بعد أن أثيرت هذه الأمور باين أرجع أن إذا وترفتنا أرجع أن زج متاني أرجع أن لا لا الأمر على عثمان أبي سيدنا عثمان دك لا بركن دايك ما تأبتر مرسا كو dan alala ta sunan sayyida Usman dan a bata gwamnatin sa dan a nuna yayi zalunci yayi kaza duk arga an fitar da su wannan duk mun gabatar a baya to bayan da an yi abin da aka yi kharaja unasu min ahli al-basra sai wasu daga cikin mutane daga cikin mutanen basra ta kasar iraki sai suka fito daga garin basra wa unasu min ahli al-kufa da wasu daga cikin mutane daga garin kufa ita ma dai ta iraki wa unasun min ahli misra da wasu daga cikin mutane daga mutanen misra ila almadinati fi sanati alkhamisati wa salafin suka fito zuwa garin madina a shekara ta 35 bayan hijira min hijrati annabi sallallahu alaihi wa sallam daga hijira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yudhiruna annahum yuriduna alhajja suna bayyana wa a fili karara abinda suka bayyana cewa suna nufin zuwa garin makka don gabatar da ibadan aikin hajji wa qad aftanu al-khuruj ala uthmana radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu sai dai kuma sun boye shine abtanu sun boye fito na fito yin tawaye ga sayyidina Uthman Allah kara masa yarda ma'ana ai wai idan kuka lura karkashin wancan mutumi Abdullahi dan Saba al-Yahudi sun riga sun tsara duk abin da za su tsara sun shirya duk abin da za su shirya sun zaɓi mutanen da suke gani za su yi musu wannan aikin so da haka sun zaɓa a garin Basra a garin Kufa a garin Misra waɗannan su ne aka samu mu'uzam na mutanen da suke wannan fito na fito da sayyidina Usman so da haka kuma kowanne mutane sun fito ne daban kawai wannan sun fito daga garin Basra wannan sun fito daga garin Kufa waɗancan suka fito daga garin Misra kowanne suke garin hanyar garin Makka kawai suka tafi garin Madina ina kuka nufa mun nufa aikin hajji to ashe sun nufi ina sun nufi zuwa gidan sayyidina Uthman domin su je su tumbuke shi daga kujerar mulki wannan shine manufar su ta farko abu na farko ba sun tabbane kai tsaye dan su je su kashe sayyidina Uthman a'a su abinda suke so ta kowanne irin yanayin sayyidina Uthman ya bambe ba khalifanci shi da abin da suka tafi bayan sun tafi waqtulifa fi adadihim malaiti an yi sabani game da adadin su su nawa ne faqila wasu daga cikin malaman tarihi suka ce innahum alfani min ahli misra wa alfani min ahli alkufa wa alfani min ahli albasra wasu daga cikin malaman suka ce sun kai mutum 6000 mutum 2000 daga basra 2000 daga Misra 2000 daga Kufa haka suka fito waqila wasu daga cikin malaman tarihi suka ce innal kulla alfani ai idan aka tattara su gaba daya da na Basra da na Kufa da na Misra in ka tattara su ne su baka nawa 2000 gaba daya waqila wasu malaman tarihi suka ce ghayru zalika suka faɗa abinda wani adadin da ba wannan ba walaysat hunaka ihsa'iyatun daqiqa malaita sai dai babu wani kididdigewa shine ihsa'iyya babu wani kididdigewa daqiqa na keke da keke shine daqiq in aka ce daqiqi ba daqiqi irin na Bahaushe ba na'am sai daqiqi kamar ka ce keke da keke na bin diddigi a ce 10 ne ko 20 babu irin wannan kididdigewar ba a samu ba amma walakinnahum la yaqilluna an alfaini malaita sai dai abinda ya tabbata idan aka dauki adadin da kowanne daga cikin nau'in malaman tarihi suka ambata za a samu natija guda biyu na farko shine la yaqilluna an alfaini basi kasa da mutum 2000 ba an gane duk wanda zai fada da dinsu adadin su daga 2000 ne zuwa sama yawa mafi karanci minimum number din su shine mutum 2000 wala yaziduna an 6000 bi ayi hali min al ahwal sannan kuma an dauki maximum na nasu shine ba za su wuce mutum 6000 ba ma'ana number ta sa daga 2000 ne zuwa 6000 a wannan adadin nasu yake ko kace 2000 ko kace 3000 ko kace 4000 ko zuwa 6000 daga nan ina fata an fahimta to kaga mutane 6000 alal kala ko 2000 ne ai suna da yawa musamman ka kwatanta da irin yanayi na wancan lokacin da ba mutane ne da yawa a cikin garuruwa ba haka suna da yawa sannan kuma ba wai gari ba za su je kada kuma ta ba gari za su yaka ba yawa mutum ɗaya ne kawai sayyidina Usman ne shi suke kwari suke farmaki malaiti dakhalu madinata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sun samu nasarar shiga madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana ulaika alqawm min fursan qaba'ilihim wadannan mutane sun kasance daga cikin mahaya in aka ce fursan sune mahaya jarumai daga cikin kabilu kowanne an zabi jami'i ne daga cikin kabilunsu ma'ana wadannan 2000 da suka fito daga can da 2000 daga nan da 2000 kowanne jarumai aka dauka daga cikin su ja'u li azli usmana sun zo ne kawai dan su soke sayyidina usman imma bit tahdidi wa imma bil quwa ko dai soke sayyidina usman da tsoratarwa shine at tahdid bil ha tsoratarwa sauka zami maka kaza ta hanyar jefa munanan kalamai ko mugayen kalamai ta yadda sayyidina usman gaban sa zai fadi ya ji zai iya rasa ransa sai sauka shine at tahdid aw bil quwa ko kuma in tsoratarwa ba ta yi ba sai amfani da karfin tuwo kenan to kaga wannan kisan kai zai iya shigowa ciki to da mun sun tone da waɗannan abubuwan guda biyu ko dai sau kalami lafiya ko kuma su amfani da karfi wa hasaru bait Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala annahu fi awakhir bil qada suka kewaye gidan sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda a ƙarshen watan dhul qada wa amaruhu an yakhla'a nafsahu min al khilafa suka umarci sayyidina Uthman lallai ya cire kansa daga khalifanci yayi stepping down da kansa kafin su kai ga taba shi wastamarra alhisar ila thamin ashara min dhil hijja wannan kewaye gidan sayyidina Usman din ya ci gaba da kasancewa har sai da ya kai 18 ga watan dhul hijja wa huwa yawm maqtal Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wannan rana ta 18 ga watul hijja ita ce ranar da ta dace da ranar da aka kashe sayyida Uthman dan Affan Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda wa qila wasu daga cikin malaman tarihi suka ce innal hisar istabarra 40 yawman wannan kewaye gidan sayyida Uthman din da suka ya ci gaba har tsawon kwanaki 40 wa qila wasu suka ce ghayra zalika wa qila ghayru zalika wasu suka faɗi wani abin wanda ba wannan ba na adadin kwanakin da suka kewaye gidansa ولكنه لا يزيد عن الواحد والأربعين يوما سيد دك عدد دا مالامي تفعلا بيدقو بيقارأكم قوانا أربعين دقيبا ما أنا دي دك يد سكرت بيوت قوانا أربعين دقيبا تو أما كابا قوساتي وداني أتي أزو أكي ويكا أجدانك أي ما تورن تالالا أي أوكي مسألة سمو سيدنا عثمان تورن تالالا دا حتى كما يدعو كزوكتي حتى روان شاسن هانا أشكر سيدنا عثمان yadda kaga yahudawa sun ga falastinawa yanzu yadda kaga yahudawa sun ga falastinawa hatta ruwan sha da duk wani kayan abinci sun hana a shiga da shi har kai sayyidina Usman sai da ta kai sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda ya tashi zarata yace a ibi ruwa aje akai sayyidina Usman wannan ruwan kamun a shiga da shi sai da akai ba ta kashi ruwa da za a shiga mai da shi ya sha shi da iyalinsa wasu daga cikin malaman tarihi suka ce sai da yunwa ta kusa ta halaka wasu daga cikin iyalansa da kishi ruwa saboda ba ruwa saboda zalunci malaiti lamma husira Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu fi baitihi yayin da aka kewaye aka zagaye sayyidina Uthman Allah kara masa yarda a cikin gidansa wa muni'a min as-salati aka hana shi har ta fita yaje sallah aka hana shi bal wa min al-ma'i malaiti bar ma hatta ruwan sha ma haka ana shi aka wato ƴan uwan kalla idan aka ce kwana 40 ne ka dauka kai kwana 40 ne wannan kwana 40 din sallar jami'i guda daya sai na Usman bai samu dama ya fito yayi ba sallar jami'i guda daya sun hana da farkon al'amari ma farkon al'amarin su sai kasance wasu daga cikin manyan sahabbai ne suke iya fita su je su bada sallah a wajen kamar sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa da darasi da sauran su to amma da ƙarshe sai dai kasance babu wanda ma yake iya tunkara wajen sai su ne kawai a wajen tunda kun ga ai idan kuka kalli kwanakin sun zo tun watan Zulqa'ada har cikin watan Zulhijja kun ga bayan babba har babban sallah kenan ko har babban sallah har cikin babban sallah sai da Usman yana cikin gida har sallar Idi aka yi ta da Usman yana cikin gida aka yi sallar Idi sai yadda Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda shi ya fito ya iya jan mutane sallar Idi saboda ta'addanci irin na waɗannan mutane wani zai ta tambaya ce a to wadi ina sauran sabon manzon Allah ne ira da aminci tsara tabbata a garshi ina zaratan tabi'ai ina sauran mayaka duk ina kaza abin sai yadda Usman cikin wannan kaskanci za ku zo ku ji yadda abin ya faru insha Allah ta'ala فكان يصلي بالناس رجل من أئمة الفتنة يا كسنتي بيد سكيم جاغورورن فتنن ne shi yake mutane sallah shine limamin kuma ina fata an gane daga cikin ta'addan shine zai wuce kuma yayi musu sallah abishi hatta inna ubaydallah ibn adi ibn al-khiyar dakala ala usman fa qala hasa dai kasance ubaydallah ibn adi ibn al-khiyar ɗaya daga cikin ƴan uwan sayyidina Usman ne tabi'i ne daga cikin tabi'ai dakhala ala Usman ya shiga cikin sayyidina Usman lokacin da ana kan fitnar fa qala ya ce yusalli bin nas imamu fitnati fa mata amruna yace ya khalifa akwai matsala yace ɗaya daga cikin jagororin fitnan nan shi fa yake shiga yau mutane sallah shi yake jan mutane sallah yace fa mata amruna me kake umartan mu me kake gani ya dace bi kala sayyidina Usman dan Affan Allah kara masa yarda sai yace as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas yace ka sani cewa sallah ita ce mafi kyawun abinda mutane suke aikatawa sallah ita ce abinda yake mafi kyau daga cikin ayyukan da mutane suke fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum idan mutane sun iya sallah to ku kyautata sallah ku tare da su me sai da Usman yake nufi kenan a bi shi sallah yan uwa kun fahimta da ke wa idza asa'u idan ko suka munana faj tanib isa'atahum yace to ku nisanci wannan munana ta su malamai suka ce wannan sheke nuna cewa ashe babu laifi in dai mutum ya iya sallah ayi mai kenan a bi shi sallah dan uwa wannan na ɗaya daga cikin aqida ce da malaman Ahlus Sunna wal Jama'a sai kawai a cikin littafin su ya halatta ya inganta kabi wanda yake imamul fitna ko dan bid'a inda ya iya sallah kabi sallah inda bid'a sa ba mukaffara bace an gane akwai wanda bid'a sa ita ta kai shi zuwa ga kafirci zaka bi kafiri sallah ne zaka bi sallah ba dan uwa fahimta da kyau a fahimci wannan amma matakar mutum ya iya sallah ya san abin da ke gyara mishi sallah ya san abin da ke lalata masa sallah to wannan baka da hujja da zaka ce ba zaka sallah ba sai dai idan akwai wani ahlus sunna wanda ya fi shi iya sallah to kaga wanda kai sallah a bayan me ahlus sunna da kai sallah a bayan dan bid'a wannan yafi amma idan mutum bid'ar da yake ta kai shi zuwa ga kafirci ina maimaita mana kamar mutumin da yake cewa komai Allah ne yana da aqidar komai Allah ne ya yarda da ita wannan kabi sallah sallaka bace ba dan uwan fahimta da kyau so idan mutumin da yake komai Allah ne wanda ba musulmi bane yawwa ko wanda yake da aqidar shi'a imamiyya wannan shi ba baka bi sallah ba eh saboda aqida ce da akwai kafirci da yawa a cikin ta an fahimta da kyau ƴan uwa ko wanda ka san boka ne ko wanda ka san boka ne baka bi sallah ba shi eh saboda boka shi ma kai tsaye addinin musulunci ya kafirta shi haka ne duk wanda ka san ba musulmi bane baka bi sallah ba amma idan mutum ya iya sallah musulmi ne babu laifi sai ka bi sallah babu laifi yawa idan mutum ya iya sallah ka bi sallah in mutum bai iya ba wannan kuma komai musuluncin sa baka bi shi ma an gane wannan ba mutum musulunci ake da kafirci ba ya iya sallah shi da abinda sayyidina Usman ya gaya musu yace idan sun muna na a cikin sallar su to sai ku nisanci muna wannan tasu idan mutum bai iya salla ba kamar ka kaddara bai iya karatun alqur'ani ba lahani ko kuskure da ake a cikin karatun alqur'ani guda biyu ne akwai abinda malaman malamai suke cewa al-lahnul jali akwai abinda suke cewa al-lahnul khafi al-lahnul jali shine lahani kuskuren da yake karara kamar canza ma'anar aya kamar canza wasali ko harafi wannan duk wanda bai iya wanda ba za ka bi sallama amma akwai al-lahnul khafi wannan wata madda ce baya sa haka baya ji haka wani izhari ne da idgami baya yi wannan duk yalle idgaman ka je ka bi sallah kawai ina fata an fahimta yan uwa duk zaka ibe sallah amma duk mutumin da zai zo kan alqur'ani ya canza ko bai iya ruku'u ba ko bai iya sujjada ba wannan ba zaka bi sallah ba abin sa sallah saboda ka sallah ta fi komai muhimmanci a cikin rayuwar yan uwa ka lura da waye ke shige gaba ya bi ka sallah waye shiga gaba ya zaka sallah ka lura wane ne dan ka san wa zaka mika wa amana addinin ka idan duk wanda kai bin shi sallah to ka mika masa amana addinin ka ne a lokacin Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah ai galibi kamil duk shi da muke da ita ana imamiya ce ai babu wata shi da muke da ita a Najeriya wacce ba imamiya ba gaskiya ba eh ba mu in ma akwai zaidiya masu ƙarya zaidiya ce amma dai shi'a da take a Najeriya shi'a ce imamiya isna ashariya ita ce wacce ake kira rafida su ne rafida yawa saboda ita ce shi'a da ta shigo mana nan ba ma iya nan magalibi kasashen man Afirka ita ce ta fi ƙarfi yanzu a duniya babu shi'a mai ƙarfinta babu saboda ita ce a Iran kaga Iran kuma ta yi juyin juhali ta shigar da aqida ta dewa kasashen da ba ita ba to wannan ya taimaka mata sosai da sosai Allah ya tsare mu daga sharrinsu malaka wa qad dakhala ba'd ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bait uthman kulluhum yuridu ad-difa' anhu malaka hakika wa daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun shiga gidan sayyidina uthman Allah kara masa yarda kuma dukkanin su sun shiga ne yuridu difa'a anhu suna nufin bashi kariya wa kana min ashhari alladhina jalasu indahu na daga cikin mafi shahara wanda suka zauna tare da sayyidina Usman a gidansa fi baiti a gidansa al-Hasab ibn Ali wal-Husayn ibn Ali Abdullah ibn Zubair Abu Huraira Muhammad ibn Talha ibn Ubayda as-Sajjad wadannan na daya daga cikin waɗanda suka yi uwa suka yi makarbiya suka shiga gidan sayyidina Usman suka ce sai dai a mutu gaba daya akwai al-Hasan ibn Ali shi al-Hasan ibn Ali dama mutumin sayyidina Usman sayyidina Usman yana sansa kware da gaske yana karrama shi ne masa kyaututtuka haka da sauransu shi sa ko lokacin da tafi da fitinar ta tashi da sayyidina al-Hasan yazo sayyidina Usman yace in ne maka rantsuwa da Allah zaka koma gida bana so wani abu ya taba ka yace lalle saboda baya so wani abu ya same shi amma duk da haka sayyidina Hasan ya tabbata kamar yadda zamu zo ku ji haka aka dauke shi a cikin jini aka mai da shi wajen kare sayyidina Usman bai yadda taba sayyidina Usman ba to daga cikin waɗanda suka zo suka tsaya akan kare sayyidina Usman akwai al-Hasan akwai dan uwansa al-Husayn akwai Abdullahi dan Zubair waɗannan duk sabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya'yan sahabbai akwai Abu Huraira akwai Muhammad ibn Talha ibn Ubaydillah wanda aka ni da as-Sajjad akwai Abdullahi ibn Umar wa qad shaharu suyufa kuma dukkanin su kowa ya zara takubbansa fi wajhi ulaika al-bughati alladhina aradu qatla Uthman radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu a fiskar waɗannan ƴan ta'adda ko ƴan tawayan da suke son kashe sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda waja'at ummul mu'minina safiyatu ala baghlatin yaquluha maulaha kinana daga cikin abin da ya farza ga malamin yana dan sara ko ma'ana dan tsakuro inda yake so yake mana dan kadan yake dan kawo mana saboda haka zaka ga sai tsallake waje da yawa sai tafi ya kawo mana inda yake gani yana da fa'ida a cikin labarin duk da dai gaba ɗaya yana da fa'ida amma dai yana kawo mana inda mai inda yafi muhimmanci daga cikin abin da ya faru kafin kashe sayyidina Usman akwai uwar mu'minin Safiya bintu Huyay Allah ƙara mata yarda ta zo wajen gidan sayyidina Usman ala baghlatin akan wata alfadara yaquduha ulaha kinana wanda yake ja mata me yake ce masa yake da suna linzami wannan maulanta ne bararran bawanta ne mai suna Kinana falqiha al-ashtar sai ɗaya daga cikin waɗannan bugatu din waɗannan ƴan ta'addan ya haɗe da ita fa daraba wajha baghlatiha kawai sai sa takobi ya sari fuskar alfadaran matan manzon Allah ira da aminci tsar tabbata a garin kaga ya rashin mutunci ya kai inda yake ya san wace sannan Safiya ce matar manzon Allah ira da aminci tsar tabbata a garin shi amma ya sa takobi ya sari fuskar ta fa qalat da taga ka sai ta ce rudduni kumedani la yafdahni hadha al-kalb kada wannan karan ya tozarta ne wulakanta ne saboda haka sai aka maida ita to kaga duk mutumin da ya iya karfin hali ya daki dabbar da matar manzon Allah take kai tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan me kake tsammani ba zai aikata ba wannan akwai wata daga kafa da kake gani zai iya maka matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ƴan uwa haka Allah madaukakin sarki duniyar wasu mutanen fa dole ne dama sai sun shiga wuta kawai ba haka bane dole ne wasu mutane sai sun shiga wuta saboda kaza ga duk inda wani alkhairi yake duk inda wani mutunci yake duk inda wata kara take duk inda wani sanin ya kamata yake zaka basa wajen haka mutane suke har yanzu akwai mutane irin wannan wanda zaka su ba ruwansa da mutunci kawai duk mutuncin ka zasu zage ka su ji ma mutunci su kaza ba ruwansu kuma su yi minna su ya san ya ga wani su in kana da mutunci ma sun fi so su yaga ka irin wannan kawai sai dai ka nemi tsarin Allah ya madaukakin sarki daga sharrinsu Allah ya tsare mu walakin Uthman amara as-sahabata bi'adami al-qital daga cikin abin da ya faru malaita sai dai sayyidina Uthman duk wannan abubuwan da suke faruwa ƴan uwa shi sayyidina Uthman da kansa ya umarci sahabbai bi'adami al-qital da kada a yaki shi bai da ba zubar da jini ba ƴan uwa abin da nake so ku fahimta duk wannan abin da ake da yake faruwa kewaye gidansa hana shi fita hana shi shigan masa da ruwa duka sayyidina Uthman bai yadda mutum daya ya dauki takobi saboda shi ya zubar da jini ba duk wannan abin da ake ciki amma na san idan na tambaye ku dalili za ku dan iya ga min wasu daga cikin dalilai a baya ko me dalili saboda sayyidina Uthman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi masa ishara da wannan lokacin tun a baya haka ne annabi ya ga masa wannan abin zai faru kuma ga abin da zai kasance da abin da zai kasance to shi sa sayyidina Uthman ya gamsu shi dai ba zai yarda ya sauka daga kan khalifanci ya ba waɗannan mutanen banzan ba dan annabi ya ga masa cewa lokaci zai zo da Allah madaukakin sarki kammasakallahu Allah madaukakin sarki zai sa maka riga ta jagoranci da shugabanci za a nemi ka cire akwai tunawa hadisin aiko mun karanta shi a baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ko da sun nemi ka cire kaka cire ya Uthman menene rigar wannan shugabanci an fahimta yan uwa sannan kuma annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya nuna masa cewa zai samu aljanna amma akwai wani bala'i da musifa da zai same shi sayyidina Usman yayi sallama annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace idzan lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibu yi masa izini kace sayyidina Usman ya shigo kace masa dan aljanna ne amma kuma ala balwa akan wani bala'i da musiba tusibu da ya same shi sayyidina Usman ya gama sai ya ce wallahi almusta'an Allah shine mai taimako to duk ya san waɗannan abubuwa to shi sa sayyidina Ali yazo sayyidina Talha da sauransu duk sun zo sun buƙaci cewa za su kawo zarata waɗanda za su bashi kariya ce bayansu to kun ji daga cikin abin da ya faru ya hana a dauki takobi saboda shi bal innahu jaa fi ba'd ar-riwayat anna alladhina ja'u lid-difa'i an Uthman barma yadda yazo a cikin wasu riwayoyin waɗanda suka zo dan su ba dariya ga sayyidina Uthman Allah ƙara masa yarda akthar min 700 min abna'i sahaba ƴan uwa sun kai mutun 700 sun kai mutun 700 wanda duk sun zo ne dan su yi me su ba da kariya ga sayyidina Uthman daga cikin ƴaƴan sahabbai walakin hatta haula'i saba'a mi'a malaci amma hatta waɗannan mutum 700 la yasiluna ila adadi ula'ikal bughati ala alqawli bi anna aqalla adadin annahum alfani malaci har yanzu idan ka kalla ko da mun dauki mutum 700 nan sun zo su ba da sayyidina Uthman kariya za ga basu kai adadin waɗannan ƴan tawayen ba ko idan ma muka dauki mafi karancin adadin su shine mutum nawa 2000 kaga 2700 hai yanzu kana bukatar 1300 kamun kai kabarin din wancan da aka ne to kaga idan aka ce za a kwafta mutum 2300 za a kashe mutane da yawa ne ko za a tsara rayuka saboda haka sai ya hana malaka am Abdullahi bin Amir bin Rabi'a qala an karbo daga Abdullahi dan Amir dan Rabi'a qala yace kuntuma Uthmana fi dari na kasance tare da sayyida Uthman a cikin gida ma'ana gidan da aka kashe shi fa qala sayyida Uthman yake cewa da wanda duk suke tare da shi a azimu ala kulli marra anna alayhi sam'an wa ta'atan illa kaffa yadahu wa silahahu yace a azimu ina daukar alƙawari ko kuma ina lazumtawa wanda dukkan yake gani yana da ji da biyayya a kaina zan gaya masa ya ji zan kuma bashi umarni ya bi umarnina yace to ina a bada order ina bada umarni a kansa illa kaffa yadahu fate kada wani abu sai dai ya kame hannunsa wa silahahu ya kuma kame makaminsa inda sayyidina Uthman duk wanda zan fada ya ji zan umarni ya bi to babu abin da nake nema face ya kame hannunsa ya kuma rike takobinsa wa an ibn sirina qala an karbo daga Muhammad dan sirina yace jaa zaid ibn thabit ila Uthman radiyallahu ta'ala anhu fa qala babban sahabi zaid ibn thabit Allah kara masa yarda yazo wajen sayyidina Uthman Allah kara masa yarda yace hadhihi al-ansar Zaid bin Thabit yace da Sayyidina Uthman yace waɗannan mutanen Madina ne bil babi ga suna kofar gida mun tawo tare da su qalu suka ce in shi'ita an nakuna ansarallahi marrataini kama kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam nakuna ma'aka yace na zo da mutanen Madina ga suna a bakin fa shi ya shigo ya samu Sayyidina Uthman yace sako suka bani in ga maka cewa idan kana so za su ƙara kasancewa ansarul lahi mataimaka addinin Allah karo biyu kamar yadda suka yi manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a garin lokacin da ya shigo garin Madina ai mutanen Madina haka suka yi annabi ko suka ce sun yadda lokacin da aka yi bai'atul aqaba as-saniya lokacin da annabi zai dawo garin Madina suka ce sun yadda duk abin da ya samu annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin ya fara samun sa sai ya same su ya sami iyalansu da ƴaƴansu da komai nasu duk inda annabi ya ga dama duk inda annabi yake so duk inda annabi abin da yake so ya fada in dai akan sa ne za su bi shi ansarullahi ken to suka ce in sayyidina Uthman yana bukata za su ƙara jaddada wancan abin su dawo da shi a ƙara fafatawa bi sayyidina Uthman yace fa qala Uthmanu sai sayyidina Uthman yace amma qitalun fala yace in dai yaki ne a nagode ba nan su in dai yaki za a yi a zubar da jini fala yace ku yi hakuri a kyale su ba nan su wada khalabnu umar ala uthmana daga cikin abubuwan da suka faru yan uwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ya shiga wajen sayyidina Uthman Allah ya kara masa yarda fa qala Uthman da sayyidina Uthman ya ganshi sai ya ce da shi yabna umara ya kai dan Umar unzur ma yaqulu ha'ula'i ya duba kalla abinda waɗannan mutanen suke faɗa yaquluna suna cewa ikhla'ha wa la taqtul nafsaka wai suna ga mun cewa wai na cire rigar shugabanci wai kada na kashe kaina suna ga mun cewa na cire rigar shugabancin nan na haƙura na ba su shugabancin nan kada na kashe kaina sai dan Usman sai da sai Abdullahi dan Umar kalla abinda suke faɗa فقال ابن عمر سي عبد الله بن عمر يتي رشي اذا خلعتها ya Uthman yanzu idan ka yadda ka tube wannan shugabancin ka sauka ka ba su mulkin am khalladun anta fi dunya zaka dawo ma a duniya ne idan ka yadda ka ba su yanzu dai abinda ake tsoro kada ka hana su su kashe ka ko to idan baka ba su idan ka dau mulkin ka ba su dawo ma zaka a duniya fa qala Uthman la sai sai Uthman ya ce a bazan dawo ma ba qala Abdullah ibn Umar si Abdullah dan Umar yace da shi fala ara an takhla'a qamisan qammasaka Allah bana gani ni a ra'ayina ji Abdullah dan Umar bana gani ka tube rigar da Allah ne subhanahu wata'ala ya sanya maka ita ita ce rigar mulki kenan fatakuna sunnatun idan kai haka to abin da ya faru akan ka sai ka kasance kuma sunna ce ga dukkanin wanda zai zo a baya kullama kariha qaumun khalifatahum duk lokacin da wasu mutane suka ji ba sa san shugaban su ba sa san khalifan su au imamahum ko jagoran su khala'u kawsin bishi dan uwa ba haka bane idan sai da Usman ya yadda ya tube yace ya yadda ya tube kansa ya koma gefe to mutane su waɗannan da suka zo da taurin kan nasu da abubuwan nasu za su yi murna su na tsawon da saga dama to daga lokacin kuma abin ya zamto sunna duk lokacin da wasu mutane suka ga wani shugaba ko me yayi ko me kankanta su an bai musu ba me za su tawaye su cire shi ne kawai kaga shugabanci zai kasance ba shi da balu kenan ko ka shi ko shugabanci abu ne mai kima mai martaba a cikin addinin musulunci malai ce wa qala Uthman li abidihi sayyidina Uthman dan Affan Allah kara masa yarda ya fada wa bayinsa kullu man wada'a silahahu fa huwa hurrun li wajhi Allah inda aka sace da Uthman bayan san yaki kenan bayinsa ya tattara gaba ɗaya bayinsa wanda suke bayi nasa yace musu kullu man wada'a silahahu duk wanda ya ajiye makaminsa bai yaki da shi ba ya sauke makaminsa fa huwa hurrun to na yanta shi li wajhi Allah saboda Allah ina fata an fahimta kaga baya so ayi mai kenan baya so ayyaki baya so ayyaki fa huwa alladhi mana annas min al-qitar mali ce to kaga wannan shine abin da ya hana mutane su yaki a lokacin da aka kewaye sayyidina Uthman wa ma hadha amma tare da haka faqad humila arba'atun min shubban quraish mulattakhin bid-dima didda haka sai da aka dauki matasa guda hudu daga cikin matasan quraishawa mulattakhina sun yi fata-fata da jini a kokarin kare sayyidina Uthman bid-dima sun yi fata-fata da jini shine mulattakhina sun yi fata-fata da jini mahmulina kanu yudafi'una an Uthman an dauke su saboda suna kokarin karewa sayyidina Uthman waɗanda aka dauka ga su kamar haka humul hasan ibn ali abdullah ibn zubair marwan ibn al hakam muhammad ibn hatib waɗannan mutane guda hudun ba su yadda ba duk da sayyidina Uthman baya so su ba za su iya zuba ido suna gani a mutuncin sayyidina Uthman ba to haka suka rinka bada jinin su gaba daya ina ganin sai mu dakata anan ko saboda lokaci yayi mun zo kuma gaba insha Allah ta'ala gaba da zamu ci ne man katala Uthman waye kashe waye ya sa ta ko bai kashe sayyida Uthman zamu ji shi insha Allah ta'ala idan ba as ashqa hakin abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure ko tuntuma harshe da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله